بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. بأن هكا أنقوى مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau 22 ga watan Rabi'un al-Awwal shekara 442 bayan hijira, takwas kenan ga watan 11 na shekara ta 2020 miladiya. Daga nan masallacin Anas bin Malik a nan unguwar Gwallaga a Bauchi muke gabatar da karatun Umdatul Fiqh na Ibn Qudama al-Maqdisi, wanda yau zamu yi darasi na 149 in Allah ya so. Kuma zai zama shine darasi na ƙarshe daga cikin darussan da suke da alaka da aure, kitabun nikah, wanda duk yake so ya fahimci hukuncen aure gaba ɗaya a fiqihance. Ta hanyar wannan karatun yana iya farawa tun daga farkon babi da muka fara akan kitabun nikah har zuwa wannan wanda shine babul walima, babin da zai yi bayani akan yaya ake walima, kuma menene hukuncen walima a musulunci. Akwai matsaloli da yawa da suke da alaka da walima da ya kamata mu warware su a yau. Menene hukuncin walima, kuma yaya ake yin ta, kuma wato menene kurakurai da ake yi a cikin walima, sannan kuma wane ne walima tara taya a kansa, sannan menene bambanci tsakanin walimar maza da walimar mata, sannan kuma yaya tanaje-tanajen shari'a suke akan walima ta aure da kuma walima amma ba dalilin aure ba. Duk wannan yana cikin abubuwan da zamu taba. Sannan kuma yaya hukuncin yin wa'azi a cikin walima, alhali walima bayan an ci abinci kuma wani a ce yayi wa'azi, ko ayi karatun alqur'ani, ko a karanta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma sauran al'amura da suke da alaka da walima da biki ma gaba daya. Duk zamu hada su a cikin wannan babi da yardar Allah. Allah ya mana muwafaka. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, yaqulul musannifu rahimahullah: babul walima wa hiya da'watul 'urs wa hiya mustahabba لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج: بارك الله لك، أولم ولو بشاء. والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة، وإن قسم على الحاضرين كان أولى.
Na'am. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Malam yace babul walima, babi da zai yi bayani akan walima. Wahiya, malam yace abinda ake nufi da walima shine da'watul ursi, gayyatar cin abinci sakamakon biki na aure, ko kuma gayyatar cin abinci saboda angwanci da amarci, shine al-urs. Wahiya ita walima mustahabbatun, sunna ce, abinda ake so ne a shari'a, li qauli rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce li abdurrahman ibn auf, ya ce da abdurrahman ibn auf, hina akhbarahu annahu tazawwaj, lokacin da Abdurrahman ibn Auf ya bashi labarin cewa yayi aure, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a da cewa barakallahu laka, Allah ya maka albarka a aurenka, aulim yi walima walau bisha, koda da dan akuya, koda da yar akuya, ko koda da tinkiya kai walima. Wal ijabatu ilaiha wajiba. Malam ya ce amsa gayyatar walima idan an gayyace ka wajibi ne. Liƙauli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, shi ma saboda annabi ne sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa man lam yujib, duk wanda aka gayyace shi kuma bai amsa ba, faqad asa Allah wa rasulahu, to wannan ya saba wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wa man lam yuhibba an yat'ama, duk wanda ya je wurin walima amma shi baya so ya ci abinci, da'a sai yayi addu'a wan sarafa, sai ya tafi, cin abinci ba dole bane, halartar ita ce dole. Malai ce wan nisaru wattaqahu mubahu, waɗe da tsintuwa ya halatta a wurin bikin walima. Da ku zo ku ji me ake nufi, ma'al karaha amma makaruhi ne. Wa in qasama ala alhadirina, amma in aka rarraba wa waɗanda suka halarta, kana aula, wannan shi yafi dacewa akan a ce a watsa kowa ya tsinta, kowa ya kwashi rabansa. Malam ya ce babul walima, babi ne akan alwalima. Abinda ake nufi da alwalima shine abinda malam ya fassara da kansa, shine da'watul ursi, da'watul ursi wato gayyata saboda angwanci da amarci. Al'urs shine wato angwanci ko amarci, sawa'un bangaren ango ko bangaren amarya, shi yasa ake ce al'arus ya zama ango ko amarya. Wasu kuma su raba su ce al'arus ango, al'aris amarya, wasu ce al'aris ango, al'arus amarya. Duka dai al'urs shine angwanci da amarci. An bayyanta, ta ga duk sai fara mata sannan suke yi. To wannan shi ake nufi alwalima. Su malamai idan aka gayyaci mutum cin abinci haka kawai, gayyatar cin abinci kowace iri ce, a larabci ana ce mata alma'duba. Amma malamai sai suka rarraba gayyatar akan menene, sai a sa mata suna. Idan aka gayyace ka cin abinci saboda farin cikin aure, sai a ce wannan gayyata alwalima. Idan aka gayyace ka saboda bikin kaciya, yaro ya girma ya kai shekarun da har an masa kaciya, sai aka yi walima a kai, to ita sunanta ba alwalima ba, ana kiranta al'azira. Idan kuma aka gayyace ka saboda bikin suna, saboda an yi mahaifuwa, sai wanda aka yi wa haifuwan sai ya yanka kuma ya dafa abinci, aka zo aka ci abinci saboda murna, shi kuma sai a ce al-khursa. Idan kuma mutum ya gina sabon gida, zai tare a ciki, sai gayyaci mutane a ci abinci, a yi addu'a, shi kuma ana kiransa al-wakira. Idan kuma mutum ya yi tafiya, sai aka yi nasara a tafiya, aka samu albarka, ko aka yi tafi kasuwanci aka ciyo riba, ko aka je karatu aka gama, ko mutum ya bata daga baya aka samo shi, an fahimta, ko ya je wani wuri mai nisa kuma ya kammala abin da ya kai shi ya dawo, wannan kuma sai aka shirya cin abinci da liyafa, shi kuma ana ce annafi'a. An fahimta, malamai suka ce akwai nau'uka nau'uka da aka samu magabata suna kiran mutane a ci abinci domin su har guda bakwai, kowanne da sunansa. Idan saboda angwanci ne da amarci, shi ake ce alwalima. Don haka in ka kira mutane su ci abinci don wata munasaba, in ba aure bane, to ba sunanta walima ba. Kuna fahimta? Sunanta daban a larabci, amma mu an saba kowanne sai a ce mu zo mu yi walima, na yi sabon gida, mu zo mu yi walima, an yi min haifuwa, mu zo mu yi walima, na samu matsayi kaza. An fahimta? Wannan duka a larabci, an fahimta? Kowanne yana da sunansa, amma na aure shi ake ce alwalima shi yasa malai yace hiya da'watul ursi idan aka yi taro don cin abinci sakamakon aure to shi ake ce masa alwalima an fahimta sai malai yace mustahabbi ne sai malai ya kawo hadisi na abdurrahmani ibnu auf maganar cewa mustahabbi ne ko sunna wannan ita ce maganar mafi yawan malamai an fahimta ko shine maganar mafi yawan malamai malai yace dalilin shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi sai suka ce wannan umurnin yana nuna sunna ne ko mustahabbi amma ba zai zama wajibi ba wadansu malaman kuma suka ce a ai umurnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan walima duk wanda yake da hali dole yayi wanda baya da hali shine ba dole ba shi ma wanda baya da hali in akwai wadanda za su taimaka masa to dole su taimaka masa ayi suka ce ai umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa abdurrahman ibn auf idan baka ce dole bane to me ma'anar sa annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace da shi kai aure ne yace eh nayi aure sai annabi yace to kai walima koda tinkiya ce koda akuya ka yanka koda kaza kai walima sai suka ce ai dole kenan sannan suka ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da auren nana Fatima ga Aliyu Aliyu kuma ba kudi da kar aka samu kudin sadaki ma takobin sa ya bayar sai annabi ya ce masa dole fa a angwanci sai an yi walima innahu la budda lil ursi min al walima a angwanci dole sai kai walima sai ce to ai rasulullahi ba kudi sai mutane suka ce a Abu za mu taya ka mutanen Madina sai wannan ya ce alayya kafshu ni zan sai rago wannan ya ce ni zan bada kudin abu kaza wannan sai aka hada kudi sai aka masa walima mai kyau amma shi bai sa kudin sa ba saboda bai da shi amma annabi ya ce dole sai an yi duk da bai da shi din kuma annabi ya fi kowa sanin baya da shi sai suka ce walima dole ne ana fahimta sannan suka ce tunda malamai duka sun yarda da cewa amsa gayyatar walima wajibi ne to in walimar ba wajiba ba ya za a ce amsa ta kuma wajiba ana fahimta don haka gaskiyar zance shine walima dole ne kawai sai dai in ya gagara ba yanda zaka yi kuma in ka zo walima yanda yasa ya zama dole ba dole sai ka takurawa kanka ka gayyato mutane gaba ɗaya ba ka gayyato waɗanda zaka iya sannan ka basu abin da zaka iya in aka rasa komi ko da kosai kai ka basu yayi ba sun ci ba za su sa albarka in an rasa kosai din a kawo kokon su sha ko ayi sirki ko ayi zoko ko ayi wani abu a ba mutane su sha su ce Allah ya sa albarka saboda zamu zo mu je a gaba a hadisai annabi ma sallallahu alaihi wasallam yayi walima irin wannan ta takuri lokacin da ya auri Safiya ba kudi gashi ya auri yar manya amma ba kudi sai ya ce jama'a za a yi walima fa kuma ba kudi ku kawo gudumawa sai ya shimfiɗa abu wanda ya kawo da ciku ya jefa wanda ya kawo abin da ya jefa haka aka jefa ya ce kowa ya ci abin da ya sawaka Anas dan Malik yace ba burodi ba nama haka aka yi kawai kowa ya dan ci wani abu a sha ruwa a tashi a watsi shikenan da ka gurgurdon abin da kake da shi kuma ba sai ka kira kowa ba a dai samu dai wadansu su ci abinci gurgurdon murnar wannan abin su ce Allah ya sa albarka yana da kyau a kula da shi a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta sannan malam yace amsa gayyatar walima wajiba ce sai kawo hadisi cewa hadisin Abu Huraira cewa wanda ma bai amsa ba ya saba wa Allah shi yasa malamai suka ce in an gayyace ka dole ne me yasa saboda sanya farin ciki a zuciyar dan uwanka bisa dabi'ar dan adam komin rowarsa in ya gayyace ka abu shi da kansa yana so ya ganka ballantana kuma shi da kansa ya gayyace ka ai kaga ba turowa bai zo ba alama ce ta nuna wa dan uwanka kuna tare da shi hidimar sa ta tashi ya gayyace ka kuma a ganka a wurin alama ce ta nuna muhimmantar da abinda shi ya muhimmantar yana daga cikin abinda mutum ke girmamawa a rayuwarsa shine ranar auren sa nan yake iya gane waye masoyin sa waye makiyin sa don haka ko kuna da matsala da shi bikin auren sa yazo ya ganka a wurin a ranar zai ji ya yafe to saboda warware irin wannan matsala da za ta iya faruwa tsakanin mutane sai ake samun munasaba da za a ce a haɗu wani kuma ya gayyato mutane to zai kawo ƙarin kyautata ƴan uwantaka tsakanin musulmi don haka in dan uwanka ya gayyace ka kaje in ba za ka samu zuwa ba ka sanar da shi uzurin ka kuma nemi uzurin kuma ka nemi ya yafe maka ya dauke maka ko ka tura wakili amma ka sanar da shi, amma mutum ya gayyace ka ya kuma sanar da kai amma kai shiru, wannan laifi ne, saba wa Allah ne, saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. An fahimci wannan da kyau? Sannan malam ya ce wanni saru wa taqatuhu mubahun ma'al karaha, yin watsi da cafkewa ya halatta amma ya ce makaruhi ne. Wannan wata al'ada ce ta Larabawa a da, lokacin da malam ya rubuta wannan littafi haka suke yi. Wannan al'ada naga malam Ibn Uthaymeen da yake karantar da wannan littafi ya tambaye almajirai cewa ana yin wannan abun a wurin ku? Sai wani dan kasar Masar ya ce eh ana yi a wurin mu. Shi ya ce alhamdulillah mu ba a wannan. Inji malam ya ce alhamdulillah mu ba a wannan saboda bai kamata a yi shi ba. Wata al'ada ce idan aka zo biki sai ango saboda farin ciki sai watsa kuɗi mai so ya cafke. Wani ya kawo dirhamomi, wani ya kawo dinarai gurgurdan kuɗinka, kamar mu a yanzu sai mutum ya kawo takardun kuɗi ko na Najeriya ko na waje sai ya watsa kawai. Ana fahimta? Shi angon mai farin cikin shi zai haka, kar ku ɗauka manni ne fa da kuka saba gani ku. Manni shi ne shi ango zai tsaya kuna watsa masa. To shi kuma wannan shi da ya farin cikin, saboda in aka taru ai akwai mawadata akwai kuma matalauta. Matalauta yanzu da suka zo, wani ya zo ya ce abinci yana tunanin ya dan boye a leda ya kai waje ya je ya guzuri. Wani yana tunanin ka wani da ya zo da ya ci kaza, wani da ya ci kaza, wani bai dade, wani ya dade bai ci wannan ba, amma yana tunanin yanzu tun da ya ci wannan ina zai sake samu. To shi kuma ango sai samu waɗannan talakawan da suka zo sai watsa musu kuɗi. To in ya zo yana so ya ga farin ciki, ya ga ana warwaso akan kuɗi, shi sai ya ji daɗi, sai ya watsa kuɗin a madadin ya rinka raba musu hannu da hannu. Kuna fahimta? Wannan shi ne annisar. An fahimta? Shi ne malamai suke kiransa nasiru darahimi wa gairi hafil hadirina liyatalakafaha almahzuzu minhum. Shi ne mutum ya watsa abunda mai rabo ka ɗauka. To sintuwar da kuma cafkewa da ka samu ka rike shi ne attaqatuhu. Kuna fahimta? Sukan yi ne ta yanda duk wanda ya faɗi a ƙasa kar ka ɗauka, amma daga sama kawai ake so a cafke. To amma suna yin sa lokacin da ake amfani da dinari ne da dirhami irin na coins. Yanzu da muke da takarda ta kuɗi, yana ɗaya daga cikin abubuwan da malam Ibn Uthaymeen ya ce wannan abun a yanzu yana iya zama haramun. Na ɗaya shi ne idan takarda ce in ka sa zai iya sa a yaga kuɗin, don wani in ya riƙe wani ma ya riƙe kaga ba za su suke ba, zai iya zama a yaga. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya haramta idha'atul mal. Na biyu ya ce wannan abun yana iya kai ga fariya da nuna isa, mutum ya zo ya yi abun da kuma Allah ya haram wannan. La tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Sannan wannan abun yana iya kaiwa ga mutane su cutar da juna. Aka zo yanzu yanda muke din nan gaba ta malam, ka zo ka watsa kuɗi ka ce mai rabo ka ɗauka, ai mai ƙarfi ne zai ɗauka. Wallahi wani sai zare wuka, sai a riƙa yin irin yanda 'yan siyasa ke yi wa mutane. Ai ko ga 'yan siyasa in ya zo taro sai ya sake, sai ya cire bond, sai ya watsa. To mutane su kuma wannan matasa sai ga wani ya ɗauki wuka dole a bar shi ya ɗauka. To ɗi wannan shi ne annisaru wata ƙatsuhu, da suna yin shi amma da coins ake yi irin na zinariya, wato wanda ke dinar, ko kuma na azurfa wanda yake da rahim, sai mutane suna ciccifkewa su je. To shi ne malam ya ce makaruhi ne. An fahimta? Waɗansu malaman kamar malaman Hanafiya da Shafi'iya su suka ce ba wani ba laifi ba ne a yi kawai, a ranar farin ciki ne. Amma malaman Malikiya da su da nan Hanabila suka ce gaskiya makaruhi ne. Ba su ce haramun ba, tunda baka da nasi ba za ka ce abu haramun ba sai in kana da abun da ya nuna haramcin. Amma kamar a yanzu mu idan a wancan lokacin in kai za a iya samun nutsuwa, ba za a yi fada ba, ba za a yanka wani ba, sai ka iya cewa makaruhi ne. Amma mu a yanzu da zai iya kaiwa ga a yi yanka ko a yi rotsewa wani, ko kuma ya sa a yaga kuɗin, to wannan sai ka ce gaskiya haramun ne, saboda duk abin da zai iya kaiwa ga haramun to shi ma zama haramun. An fahimta? Shi ne yace duk da haka wa in qassama ala alhadirina kana aula, in dai mutum ya raba wa mutane da kansa, wannan yana nuna cewa idan an zo walima ana so ka faranta wa mutane rai. In kana da wadata, kana da kuɗi, bayan ka ba su abinci sun ci, sai ka samu talakawan cikinsu ka ce a raba musu kuɗi. Ai rana ce ta farin ciki. to kuma alamar farin cikin ita ce ka sawa wani shi ma farin ciki. Ya zo ya ci abinci amma yana gani yau kenan ya ci, sai Allah ya kai mu baki kuma an za ka sake aure ko in kai kafin ya sake samu, to sai ka ce su yi layi irin waɗannan a cikin nutsuwa, sai ka ce a je a raba musu 10,000,000 an za su dan samu a wurin waɗannan masu kuɗi mai 10,000,000 an ga maka waɗanda mutanen da suke wurin ba su fi 1,000 ba a raba musu 10,000,000 ai kaga sun dan samu, zai samu ya je dan yi cefane ko kuma ba su bunch 100,000 in akwai kuɗin da yawa. Wani in ya je sun kuya ya fara maka addu'a wallahi sai gobe kafin ya tashi. Allah ya kyauta. Daka waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke da kyau a wurin walima, duk abin da zaka yi ka faranta wa mutanen da ka gayyata rai bayan ka ba su abinci yana da kyau. Ku kuma da aka gayyato ku, duk abin da zaku yi ku faranta wa wanda ya gayyato ku rai yana da kyau, na daga ku halarta kuma ku ci abincin da ya kawo, ku yi fara'a kuma ku yi masa addu'a bayan kun tashi kafin a watse. Ana fahimta? Wannan shine iya abin da malam ya faɗa, mu kuma zamu ƙara bayani. Littafin Adabuz Zifaf fi Sunnatul Mutahhara na Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah ka masa rahama, yana daga cikin littafan da suka yi bayani mai kyau akan tsarin walima a musulunci. Ya fitar da laduba da ya kamata a ce in ana walima a yi la'akari da su. Mun dauko wasu daga cikinsu, waɗansu kuma daga waɗansu littattafan, ga kaɗan daga ciki. Na farko shine wato hukuncin walima. Shi malam yana da fahimtar cewa walima wajibi ne. Mun faɗi dalilin da suka ce walima wajibi ne saboda waɗannan hadisai, kuma gaskiya wannan ya fi nuna alamar cewa wannan magana ta fi ƙarfi. Kamar yadda muka ce, in ka zo walima karka ɗora wa kanka sai ka yi irin na wani, kai kawai za ka yi koyi da sunnar annabi ne sallallahu alaihi wasallama, ka yi walima sai ka yi daidai iyawarka. Ana fahimta ko? Ka yi daidai abin da za ka iya, sannan duk abin da za ka bayar ɗinan da kai kake renawa a wurin wani fa babba ne, ko meye za ka bayar, ko da sirki ne za ka kawo ka ba mutane a wurin wani, wannan abin wallahi ka masa. Saboda haka ba ruwanka da wane zai ce kaza, wane zai ce kaza, abinda Allah ya hore maka ka yi walima, amma kar a ce ba a yi ba. Kuma ana iya yi a farko, ana iya yi daga baya, ce sa akwai kofa, sannan kana iya yi da kanka da kuɗinka, kana iya kuma haɗawa da abokanka su yi. Yana ɗaya daga cikin al'adunmu masu kyau a nan, da yawanci in za a yi walima abokai suke haɗa kuɗi su taimaki ango a yi. Ana fahimta? Wannan yana daga cikin abubuwan da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta koya mana. Ana fahimta ko? Fa'ida ta biyu ita ce lokacin yin walima yaushe ne? Shin bayan an ɗaura aure ne ake yin walima, ko kuma bayan an tare ne ake walima, ko kuma a wurin ɗaurin auren ne ake walima? Akwai manganun malamai har guda uku a kai. Waɗansu suka ce a wurin da aka ɗaura aure ana ɗaurawa, ai ka riga ka cika, Allah ya gama cika maka burinka, don haka a wurin sai a yi. Irin waɗannan malamai in ka ɗauki fatawarsu sai ka ce irin reception ɗin nan da ake yi bayan an ɗaura aure shikenan ya zama madadin walima. In aka ce a zo a ɗaura aure ƙarfe kaza, in aka gama kuma akwai reception, sai aka wuce aka ci abinci, ko a wurin ɗaurin auren aka kawo abinci aka ci, ka ce wannan da niyyar walima ne, shikenan ka gama soke walimarka. Waɗansu malamai suka ce a bayan an ɗaura aure sai ka gayyaci mutane na musamman kafin a tare. Waɗansu malamai suka ce a bayan an tare ya kai kwana uku, wanda wannan shine ra'ayin malam Albanin. Zancen da ya fi rinjaye shine gwargwadon yanda ya sawwaka maka koyaushe ana iya walima. Ana fahimta? Ko ka yi lokacin ɗaurin aure, ko ka yi bayan ɗaurin aure, ko ka yi bayan tarewa, abinda ya fi mustahabbi shine ka bari sai bayan an tare. Amma babu wani dalilin da ya ce dole sai a wannan lokacin. Ana iya yin walima kafin a tare, ana iya yi kuma bayan an tare, ana iya yi a lokacin ɗaurin aure. Wanda ya fi shine yaushe? Bayan an tare. Kaga an riga an ɗaura aure an shaida maka, kai kuma an tare, kai kuma ka shaida da kanka, sai a zo a yi walima. Amma wancan an shaida maka ne, kafin ka shaida aka zo aka yi walima, daga baya ka zo maka shaida maka, ga wallahu alam. Fa'ida ta uku ita ce ana so a wurin walima a samu nama. yawa karka zo walima ko karba mutane gurasa a a samu walima da nama a cikin ta dalilin da yasa aka ce da nama shine hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman hadisin da muka karanta na Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman ibn Auf yana ɗaya daga cikin mutane wato mafiya sa'a a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam na farko dai yana cikin majalisar dattijai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai yana cikin al-asharatul mubashsharuna bil janna ya karbi lasin din sa na aljanna tun manzon Allah yana da rai sannan kuma Abdurrahman ibn Auf yana cikin al-muhajirun cikin as-sabiqun al-awwalun yana cikin wanda suka fara musulunta duk wata wahala ta gwagwarmayar addini tare da shi ya kai an fahimta sannan yana cikin mutanen da wato suka ci sa'ar cin albarkar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka addu'a ya roƙa maka irin abin da ya ga ya dace da kai shi yasa ba kowa ne ya roƙa musu kuɗi ba amma Abdurrahman ibn Auf yana cikin waɗanda annabi ya roƙa musu kuɗi saboda ya cancanci kuɗin ne yayi aiki yayi kokari ya nuna bajinta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka masa an yi hijira aka koma Madina shi yana da kokarin kasuwanci da sana'a ka san akwai mutanen da Allah ya ba su kokarin nema akwai wanda shi kuma yana so kawai ya zo daga rabbana atina min ladunka rahma ko rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i to amma Abdurrahman ibn Auf mutum ne mai kokarin nema saboda haka yana da dan jarin sa da yake jalabtawa ya mallaki abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo komawa Madina sai aka ce da shi ba fa zaka koma da dukiya ba in kana son haka ba sai ce na bar muku gaba daya ni ku bar ni in bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai koma bai da ko sisi wallahi haka ya hakura tunda Allah ba shi karfin yace ya ishe shi da aka je annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hada shi da wani dan Madina yace ga dan uwanka abokin zaman ka shi kuma wancan mawadaci ne da yaje sai ya ce kaga ina da katan gida tunda annabi ya sa mun zama ƴan uwa da kai zan raba gidan nan biyun dauki bangaren dama ka dauki bangaren hagu ko dauki nan ka dauki can zan raba sai ka zabi wanda kake so sannan ina da mata biyu sai in raba sai ka dauki daya dayar in ce tayi idda sai ka aura tunda ka zo gauro an raba ka da matar sannan ina da gona sai in raba biyu sannan ina da jarin kasuwa sai in raba biyu wallahi tallahi da gaske yake har zuciyarsa to shi kuma Abdurrahman ibn Auf ba dan son pagas bane duk wanda yake son pagas zai iya zama ya jira ubansa ma ya tara ya mutu a bashi kudin tare wallahi haka kudin za su mutu idan mutum mai kokarin nema ne ko zai iya farawa daga tarosisi Allah ya sa ya zo ya bunƙasa wannan mutuwar zuciyar ba ta sa a yi arziki kai kokari ka zama kana da yi in Allah ya kawo na pagas din sai ka ga an tafi tare saboda haka Abdurrahman ibn Auf ya samu wannan mutum ya ce da shi a ni bar ni kawai rika dan kwana aljihun zaure gidanka Allah ya maka albarka iyalanka Allah ya maka albarka kasuwancinka Allah ya maka albarka ni na gode tunda na samu wurin kwana ina kasuwa take ci ai ga hanyar kasuwa ce nuna mun kasuwa kawai mu je shiga shagon ka kai ni ma a bar ni jan gwada yana zuwa kawai kwabe rigarsa ina ake saukar da buhuna ya je dauka yayi a biya shi ina ake shara yayi a biya shi ina ake wane ne duk wanda aiki na karfi sai zama da shi ya fara saboda ya dan tara sai yana asusu yana asusu yana asusu sai da dan tara ya samu wani abu zai fara saye ya fara sayarwa daga dan kadan in kana ganin masu karfin zuciya wallahi kana iya ganin mutum da kwalin ashana kwaya daya yana miƙawa ko za a saya da haka wata rana sai ga Allah ya sa ya samu wani abu zaka yi mamaki in kana kan hanya kaga wani ya zo da handkerchief ko kaga wani da ya zo da tissue yana sayarwa ko yana sayar da pure water da irin wannan kuma kaga yana da iyali yana ci da su Allah ne da yake rike wannan mutum ya zauna a banza haka yin roko shi ne aka hana a musulunci kowa ya tashi ya nema ko menene zai yi Allah kuma sai ya cika maka ana fahimta inda a ce darajar ka za ta sa akwai sana'ar da kafi karfinta wallahi Abdurrahman ibn Auf yafi karfin yin dako dattijo a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dako to amma musulunci kwata-kwata bai koyar da mutum cewa akwai sana'ar da zaka rena ba sai dai sana'ar haram amma in dai halal ne ba ruwanka da abin da mutane za su ce je ka nemo yau in sun faɗi shari gobe za su faɗi alheri in sun ga kana juyawa saboda haka Abdurrahman ibn Auf ya dan taro dan jarinsa sai ya ce ya Rasulullahi ga dan kokarin da nayi fa sai a mana addu'a manzon Allah ya ce naji labarin abin da kai ai an baka na kyauta ka ki karba ka je kai kaza da kaza sai annabi ya ce Allah ya baka albarka shikenan in annabi ya fada ko wallahi tallahi ka san ta cika kawai ya je ya fara jalabta ko sai arziki gafarta malam akwai irin waɗannan da annabi ya musu addu'a akwai wani Urwa Al-Bariqi shi ma haka yayi yace da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun addu'a Allah ya maka albarka sai yace wallahi ko kasa na diba nayi haka sai wani yace zan saya saboda duk abin da ya fito a hannunka sai yayi albarka akwai mutane masu irin wannan da Allah zai ba su rabo a kasuwa abinda kowa ba zai saya ba abinda kowa in ya saya za a iya ajewa shi yana dauka ya saya kai sai ga wani ya zo ya ce yana so to irin wannan mutum yana fata in yana harkar sana'a Allah ya sa masa irin wannan albarkar yana cikin abuwa na alheri da zai sa wani abu a koyi da kai baka sani ba sai Allah ya sa maka irin wannan albarka sai ga kana ta ci gaba in mutum ya sa wayonsa ne sai ga Allah ya cire albarkar sai ya tarasa yana ta wahala ga wani yana ta ci gaba yau ya fara shi kuma shekarar su 30 yana yi shi kuma bai samu ba saboda wani kuskure ne da yayi a baya sai mu rinka gyarawa mu rinka gane ta ina ne kuskuren yake mu gyara wani kuma jarabawa ce daga Allah yayi iya kokarinsa amma akwai jarabawa daga Allah bai ware bon sai a can to Abdurrahman bin Auf dai haka yazo ya arziki arzikin nan to shine da ya dan samu kudin sa sai kai zai yi aure shine zai ce manzo Allah sai da dan tara fajariya dan kai hannaye aure a kai aure sai annabi ya ce to fa sai kai walima sai ya ce masa koda da tinkiya mutumin da yake dada ko yake yi kaga yanzu ai jarinya dan kai yanda za a iya ce koda ta yi iya yi da me da raƙumi kenan to gurgurdun wadatarka shi yasa suka ce wannan ya nuna cewa an fi so a yi walima da nama in mutum yana da shi kuma in kana da hali to ka yi abin da zai sa mutane su yaba su ce kai bikin wannan nan Allah ya albarka karka damu da abin da mutane za su ce su ce ka bata kuɗi in dai za a ci ne Allah gafarta ka cire kawai ka yi abin da za a ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gurgurdun samun sa kamar da jiya muka faɗa lokacin da aka zo waliman Zainab ta zo sa'a lokacin annabi yana da kuɗi raƙumi biyar manzon Allah ya yanka wallahi Anas dan Malik yace haka aka rinka diban nama mutane har suka bar shi a wurin aka ce kowa ya diba abinda zai je yi miya da wanda zai gasa ana ta dibawa yara matasa masu kwadayin nama suka ci nama har aka bar shi a wurin manzon Allah ya ce in dai iyakanka nama ne yau ga nama a gaban ka to in ana da wadata haka ake so saboda akwai wanda wallahi in yazo iya wannan abun yake so ya ciza saboda ya dade bai ciza ba sai ya tsatsa kawai yake ciza to saboda haka yanzu ya samu nama in yayi wallahi ya dade na maka addu'a kenan shi yasa aka ce ana so a sa nama inda hali fa'ida ta gaba ita ce idan babu hali to ya halatta ayi da komai da ya sawaka shine Anas din da ya ruwaito wancan yace amma da aka zo auren Safiya lokacin annabi yana fitowa daga Khaibar ba kuɗi ba wani abu na arziki a hannunsa kuma gashi yayi sabu yayi amarya akan hanya sai annabi ya ce to za a yi walima fa kuma ba kaya ya za a yi suka ce ya Rasulullahi sai a dangi karo karo akawo yace ba gurasa ba nama haka aka yi kawai busasshiyar walima don ka gurgurdun abin da Allah ya baka gurgurdun abin da zaka yi an fahimta ko fa'ida ta gaba ita ce wato ana so a tallafawa wanda yazo yin walima sunna ne mutum yazo zai aure to abokai da ɗan uwa da dangi su tallafa masa inda hali ma su ɗauki nauyin walima kamar yadda aka ɗauki nauyin na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi da kansa ya faɗa don haka kai ma kana iya cewa abokanka gashi fa na samu nayi kayan lefe amma ba walima abokai ku sai ku yi shikenan ya an ɗauke maka nauyi ko kuma abokai dan Allah banda ruwa in aka ce za a yi a taimaka a rufa asirin juna kuma ku yi waliman nan kuma yanzu naman da muka faɗan nan yana kan ku ko abokai kuma ku za ku cinye don haka ana so a yi taimako wannan shine ma'anar wa ta'awanu alal birri wa taqwa shi yasa yake nuna yana da kyau sunna ce bayar da gudumawa mutum zai aure saboda mutum zai yin aure zaka duk abin da yake da shi ya kare to ka masa gudumawa komin karancinsa da irin wannan zai samu ya rage wani abun kuma zai ji daɗi ba zai manta ba fa'ida ta gaba ita ce idan aka zo yin walima to ya haramta a ce za a gayyato manyan mutane kadai dole a sirka ko da kai babban mutum ne amma a ce ba talaka a cikin walimarka to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sharru ta'ami ta'amul walima yace sharrin abinci kenan abincin walimar da za a gayyaci manyan mutane amma a kori talakawa da manyan mutane da talakawa yafi son ya ci abincin su manyan mutane ko su zo su ga an yi waye ba abincin ba shine abin da dame su ba amma talaka in yazo walima ai tamsamin din nan sheke ji yayin iso wani yana tawazi shi yana ta gangadi ana iso wa daidai inda za a yi wannan abu za ga ya jara zama an shirya yana kawo ta nan bai isa ba a je ko ta nan shi talaka abin da ya kawo shi kenan ana fahimta to annabi sallallahu alaihi wasallam yace sharrin walima kenan haka duk wanda zai yi walima komai kudin sa yasa talaka a ciki wallahi dan wallahi gafa ta malam ba za ka san abinda talaka yake ji ba in ya samu cin abincin da Allah ya ce kulu minat tayyibat saboda shi mawadaci baya jin dadin abu mai dadi shi bai san dadin sa ba duk wanda yake da shi a wadace yanzu ana ta maganar nama shi bai san nama da dadi ba amma wallahi in gara su ga gane a nama yake ka samu talaka ka bashi ka gani Allah ya kyauta Allah ya kama da arziki to wani lokaci yana daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya bambanta mutane wajen jin dadin wannan duniya ka gane adalcin ubangiji la ilaha illallah adalcin ubangiji tsakanin talaka da mai kudi shine mai kudi Allah ya wadata shi ta yanda shi bai da matsala duk abin da yake so zai iya ci ya sha ya sanya ya hau ya shiga duk abin da yake so zai yi amma matsalar sa shine baya jin dadin su sosai wallahi yanzu a wurin mai kudi ba komai bane don ya kunna AC yana ji ba komai bane wannan normal ne baya jin bambancin komai a wurin mai kudi don yana cin nama ko yana cin wani abu mai dadi baya ji sai ya ci zogale ma ya ji dadi ko ya sha wani abu mai tsami-tsami duk wani zakin nan shi ba masa dadi ko wani mai sai dai rinka gudu musu yana ture baya so ya ci man a wurin mai kudi kwanta a abu mai laushi duk ba mai dadi bane yafi so ya kwanta abu mai tauri ka gwada masu kudi ka ji za su gaya maka amma talaka yau a ce an kawo babban dollop ya hau haba mala shine zai kwana sannan talaka yanzu ya ji ya shiga mota ko ya shiga ɗakin da aka kunna AC zai rinka jin kamar a sama ta bakwai yake wallahi ko ya ga yana cin nama gashi tun yana zai hadama har ya ga naman ba zai iya cinyewa ba nan ne zai ji daɗi ya yi kalmar shahada ba wallahi to shi mai kudi tun da Allah ya bashi sai Allah ya cire masa dadin abu amma mara shi kuma daga yau da kullum din nan in ya ci sai ya ji kwakwalwarsa ta canza ta dauki caji duk abin da mai kudi ya fi karfinsa shi kuma da ya rasa amma in ya ci kuma zai ji dadin abu kaga inda Allah ya raba fa kenan adalcin ubangiji kenan yanzu inda kai ne da kake talaka sai ka ce wallahi in ni mai kudi ne kullum sai na ci nama amma mai kudi kuma sai ga yana hana kansa cin nama yana ce kai na ci nama fa da safe ba ka yanzu bai kamata in ci nama ba ko yana kirga lokacin da zai ci ko ya ji baya jin marmarin sa to Allah sai ya cire masa dadin tunda shi yana da shi wancan kuma tunda ya rasa sai a bashi dadin daga yau da kullum randa Allah ya sa ya samu sai ya more kaga adalcin Allah kenan nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya ka'ida ta gaba ita ce idan aka gayyaci mutum walima to wajibi ne yaje kamar yadda muka faɗa wajibi ne yaje saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man du'iya ila walima ilal walimati falyujib wanda aka gayyace shi walima yaje ya amsa kamar yadda muka ce in kana da uzuri sai ka bayar da uzuri kai addu'ar alkhairi fa'ida ta gaba ita ce ko azumi kake ba za ka ci abincin ba ka je saboda babban abin da yasa ya gayyace ka ya ganka ya ji farin ciki kuma zai ji ba dole sai ya ganka lokacin da kake cin abinci ba ai ka je a gaisa kaza ina da uzuri ina kan hanya ne ina da kaza labiya labiya ai addu'a sai ka tafi abinka in ba za ka ci abinci ba an fahimta fa'ida ta gaba ita ce ya halatta ko kana azumiwa ka karya inde ba azumin nafila inde ba azumin farilla bane azumin farilla azumin wajibi shine wanda ba za ka karya ba amma azumin nafila kaje kuma yace maka ga abinci sai kai kaman ba zai ji dadi ba in baka ci ba kar ma ka ce kana azumi yi bismillah ka karya azumi sanya mata farin ciki a yanzu ya fi lada a wurin Allah sama da ka ci abin sama da ka ci gaba da azumi in kai azumin ka baka ci ba baka yi laifi ba amma in ka karya kuma shi aka fi so ana fahimta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace in mutum yana azumi ba zai ci ba to sai yayi addu'a fal yusalli sai yayi addu'a amma an fi so ya ci abincin fa'ida ta goma ita ce wato idan aka gayyace ka walimar da akwai sabo a ciki kana iya kin zuwa wannan cewa dole ka je din nan ya takaitu ne ga in walimar da ba za a saba wa Allah bane akwai inda za a fake da sunan walima ba ka san sabo za a yi party ne za a je a raba shi a saba wa Allah irin wannan ko da an kira shi da suna walima karkaje amma in wanda za a je a yi daidai ne ko ba a kira shi walima ba ko sun kira shi party ko sun kira shi cocktail ko an kira shi waye ne in dai ba sabon Allah za a yi ba tunda dai ai da'watul ursi ne ba wai sai an kira abun sunan walima ba kuna fahimta da kyau ya halatta kaje ko da sunan sa party ne saboda akwai party da za a je ba za a saba wa Allah ba akwai kuma walimar da za a sa mata sunan walima amma a je a yi sabo don haka bai za a yi a wurin shine ba sunan abin da aka kira ba kun fahimta fa'ida ta gaba ita ce in ka je ba kawai ka ci ka tashi ka tafi ba kayi addu'a addu'a kashi biyu abincin kayi addu'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar akan in ka ci abinci in aka gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam cin abinci in yaje ya ci sai ya ce allahumma af'im man at'amani wasqi man saqani wanda ya ciyar da ni dinnan Allah ka ciyar da shi wanda ya shayar da ni dinnan Allah ka shayar da shi an gane annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a kala-kala kai dai yi addu'a ko da ba za ka yi na larabci ba ka ce Allah ya saka da alheri Allah ya albarka mun gode ka nuna farin cikin ka na biyu shine kai addu'a wa auren ana fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda ya ga ango ko aka gayyace shi to sai yi addu'a kafin ya tashi Allah ya muku albarka auren ku Allah ya bada zaman lafiya Allah ya bada zuriya mai albarka kaza kaza in wannan addu'ar taku ba a banza take tafiya ba kowa yana so kuma a yawaita masa wannan addu'ar ba a san bakin da Allah zai karba ba ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce akwai abubuwan da ya kamata a kula da su a wajen bikin walima ko bikin aure waɗanda ba su dace ba na farko shine hotunan da ake ɗaukawa musamman hotunan da ake ce musu wedding pictures ne ko wane ne pre-wedding pictures akwai wani abin da mutane da yawa ba za su gane ba shine wata koyayyar fitina ta shedan shine fitina ta wato inda shedan ke amfani da mutane masu cutar hasada da waɗanda suke da cutar kambun baka suna cutar da mutane a auren su kai baka sani ba kai ka zo kawo gare bakin ka kai da amarya kun yi haka an zo an dauke ku a hoto an tura ba kowane ne zai faɗi alheri ba in ya ga hoton kuma baka san inda hoton nan zai je ba kun dauki hoton ku kai da amaryar ka ba dole ne sai ka nuna wa mutane ba ka bari a tsakanin ku da kuma na kusa da kai wanda zai gani amma ka zo ka sa kai posting kowa ya gani a fitar da shi waje wani in ya gani sai ya ce ka wallahi ba su dace ba ma dubi matar wata iri sai abun ya je ya shafa kai baka sani ba kai ce ka dubi wannan gashi ta je ta aure wannan chus din ai ba kowa ne zai faɗi alheri ba haka ne wani kuma alherin da zai faɗa akan kansa ne sai ga ka wannan matan ai shi ne ya kamata a ce ta dace da shi ba wannan ba to wannan abun na hasadar da ya ji ya akai za ka auri wance ko ya za a yi wance za ta auri wane ita kuma yanzu wannan ta ga hoton wance da wane ta ji wani iri in mutumin yana da ciwon hasada wallahi tallahi sai ya iya taba kuwa auren kai baka sani ba don haka ku mai da hankali da irin yanda kuke yaɗa hotunanku in za ku yi aure akwai hoton da za ka iya a ce a zo a ɗauka lokacin da ake cikin biki a ɗauke ka amma da kai da amaryarka duka a ɗauka amaryarka kan ta waye taka ka je ka ɗauka ka tutura wa mutane yanzu duk wanda daga baya zai gan ka fa kai da amaryar nan ko da tana cikin niqab ne zai tuna da wannan hoton ya ce abinda ma na san matar yadda take abinda ma tana da kaza a fuska tana da kaza ga yadda take wannan bai kamata ba ai matarka kan matarka ce kai kai ne da kowa matar da kuma fa taka ce baka ya kamata ku kula akan wannan don amfanin kanka ba don saboda ina maka bakin ciki don karka watsa hotuna ba abu na gaba shine ku kula da in aka zo walima kar ku rinka yin abin da zai kawo cakuwa tsakanin maza da mata in sai da an ce walima ba laifi bane a zo walima maza da mata duka su zo ba kowa yana so ya ci alfadi ba a ce maza a gaba a sa mata a baya amma abin da zai sa ayi cakuwa maza da mata ta yadda zaka ga wurin kamar ba biki irin na musulunci ba wannan shi ma haramun ne ya kamata a kula da shi irin waɗannan ƙananan abubuwan da zaka rena su ne za a zo kai da matar kuna samun wata matsala ka kasa warware ta awalan ma asabatkum musibatun kad asamtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum kai ka jawo turanan bikinka ana fahimta da kyau ba dole ne yanzu ka gano illar ba sai an yi shekara 10 kai da matar zaka iya anan ne za a yi tambaya kai kuma lokacin ka manta ahsakullahu wa nasuhu kai ka manta Allah kuma ya rubuta cewa a lokacin auren ka kai fitsara don haka yanzu kuma zaka gani kai zaka girba abin da ka shuka abu na gaba shine ku kula da cewa idan aka zo harkar cin abinci kar ayi abin da zai sa mutane su cutu ku yi tsarin da zai sa mutane ba za su yi warwaso ku yi tsarin da zai sa mutane ba za su zo ka sa abincin da zai cutar da su ba ana fahimta kai wa mutane abincin da za su ji daɗi don akwai wanda in ya je ciyo ne abincin walimar in ya zo zawo zai yi akwai abincin da ka san bai dace da al'adar irin waɗannan mutanen ba kar ka kawo musu yana daga cikin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake in ya je ci abincin walima sai ce akala ta'amakumul abraru mutanen kirki sun ci abincin ku wannan addu'ar da yake yi din Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Allah ya ji kansa da gafara wani almajirin sai ce an gayyaci malam walima a wani gida yaje ci abinci sai aka kawo yaji shi kuma malam baya son abinci mai yaji aka kawo abinci mai yaji shi kuma yana jin nauyi a ce an kawo kuma bai ci ba kuma yaji yana cutar da shi ya kawo yana ci yana da kyarere ya dan ci haka ya dan ci daga baya yace sai yace akala ta'amukumul abrara yace wannan abincin naku ai mu ya cinye ba mu muka ci shi ba ana fahimta saboda haka sai ka kawo mutane irin abincin da ka san ya dace da su da al'adar su akwai abin da yanzu in ka kawo irin nan na turawa ne mu ba sai ka kawo mana ba anan yanzu ku ina zo ni ba mai kuke so to wani sai yaje ya kashe kuɗi sama da wannan naman amma akan abin da an baka ba wani yana ci sai ce kawo wannan abin yayi bauri da yawa kuma abu ne mai bala'in tsada kai wa abin da mutane suke so ba abin da zai iya cutar da su a madadin ya musu amfani ba abu na gaba shine idan aka zo kar ayi almubazzaranci akwai wanda saboda suna da wadata sai su yi almubazzaranci mu dai kamar anan duk abin da kai indai ka gayyaci talakawa za su ci kuma zai kare amma akwai wuraren da ba talaka sosai to irin wannan sai kai abinci daidai da mutane saboda ba kowa yake marmarin sa ba dan taba kawai zai ma wallahi ga mata mala in ka je kasashen larabawa zaka ga abin takeici ko kuma koda a nan din ne in ka je wurin mawadata wanda ba su gayyaci talakawa ba zaka ga abin takeici wallahi kai ka ce ba talauci a kasan nan za su yi abin banza amma a ƙarshe duk zubarwa za a yi to wannan haramun ne Allah ya ce wa kulu ku ci wa shrabu ku sha wala tusrifu kar ku yi israfi kar ku yi almubazzaranci kar ku lalata dukiya mutane suna bukatar abin da za su ci ka je ka dafa abin da yafi karfin su a kasashen larabawa ne gaba ta mala aka gayyace mu wata walima saboda balarabe yanda yake shi yana so ya kure ka ne ya gayyaci adadin mutane wallahi wallahi aka yanka tinkiya daidai adadin mutanen da aka yanka aka gayyata kowa da abinci da tinkiya a gabansa don Allah ina son kai tinkiya na rasa yanda zan yi sai na turo da ku kawai na ce ina suwa ne a nan to haka suke in mutum yana da wadata in mai kuɗi ne yana so ya gwada maka cewa shi fa ya isa wallahi tallahi balarabe to irin wannan israfi ne gaskiya malamai suna hanawa duk da cewa su a wurin su al'ada ta balarabe ita ce yayi yanda zai kure ka in bai maka haka ba to bai burge ka ba ko nan karshen nan da naje akwai ta unguwa da da lokaci ina makaranta nayi karantarwa unguwar na danyi musulmanci sai wani da naga mishi cewa nazo yace a shi kuma ya dan samu wadata don Allah ka zo ina karba bakwancin ka ka zo da abokanka duk ko ban samu ba sai mutum daya na samu muka je da shi kawai wallahi ya yanka tinkiya na rasa ya zan yi da tinkiyar nan Allah gafarta ba abin sa a leda dan ku a jirgi in kawo nan araba ba Allah ya kyauta sana abu na gaba shine kada a yi abin da zai nuna wulakanta dukiya irin manni nan da za ga ana yi da kudade na banza talaka in ya ga wannan abin gaba ta malam ai sai ciwon sai tashi wallahi matarsa tana asibiti bai da kudin da zai biya magani ga yaronsa an koro shi a makaranta gashi an tambaye shi kudin cefane wani kuma babu ma garin ballantana a ce batun cefanan amma zai ga ana wasa da kudi ana watsawa ana zubarwa angon da ake bashi kudin da yake da shi yafi wanda ake bayarwa amaryar dar gidan mai kudi ce wane ne kowa mai wadata ne ana ta zubarwa me za a yi da shi wannan ai dole hawan jinin mutum ya tashi to wannan shine ida'atul mal manzan Allah ya hana an fahimta yana daga cikin abin da za ku kiyaye shine waɗansu din suna biki sai su rinka sa kaya ba irin na musulmi ba sai mace ta sa kaya irin wedding gown irin na kristoci wanda ake sawa a coci haramun ne wannan yana daga ciki shine duk wani abin da yake da alaka da kafare kar kai koyi da shi a cikin bukin ku wani in yazo za a yi party ne irin wanda ya saba gani a Ingila ko irin wanda kai irin namu na nan na Hausa ko kai irin na al'adar ku ko kai irin na wanda ka gani cewa bai yi nesa da mutane za su ga abin da irin a wurin kafare aka dauko ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum duk wanda ya koyi da mutane yana tare da su ne kar kai koyi da wadancan kai koyi da mutanen ka ana fahimta to waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da aka hana a yi su a wurin walima sai a fa'ida ta gaba ita ce idan aka zo walima ya halatta a yi wa'azi ko bai halatta a yi wa'azi ba kawai sai dai a ci abinci a watsa in aka yi wa'azi an yi bid'a in aka yi wa'azi ba a yi bid'a ba kuma asalin walima ba harka ce ta ibada ba ballantana ka ce sai an koya maka kaifiyar harka ce ta al'ada ce sa da wanda ya a masallaci da wanda ya a gida da wanda ya a hall da wanda ya a wane ne duk ɗaya ne da wanda ya a kasuwa da wanda ya a rumfa da wanda ya a fili duk ba wanda zaka ce wane ya fi lada kai dai a zo a ci abinci to shi yasa in aka yi wa'azi a wurin ya halatta sunna ne ma mustahabbi an miƙa fatawa ga al-lajnatud da'ima lil buhuthi wal ifta wato majalisal qawli ta fatawa ta ƙasar Saudi Arabia a fatawa ta 11772 cewa idan an zo walima ya halatta a yi wa'azi shugaban wannan zama shine Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz da shi da sauran waɗanda suke tare da shi suka ce wannan sunna ce kuma mustahabbi wani ne ce a garin su haka ake yi sai suka ce wannan abin yana da kyau al'ada ce mai kyau wani yazo an yi kuma wani ya tuna musu ya gaya musu abinda Allah yake gaya musu abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake jama'a an gane don ku ci gaba da wa'azin ku ya halatta sannan fa'ida ta gaba ita ce walimar mata fa an tambayi Sheikh Abdul Sheikh Muhammad ibn Salih Al Uthaymeen cewa a al'adar Masar suna yin walima a gidan su mata kafin kuma an goje nasa sai aka ce ya halatta sai ce Allah bai dora muku ba wanda aka ce dole yayi walima shine namiji don Annabi sai ya ce aulim walau bisha kai ango to amma ku in kun ga zaku ya in kuka yi fa ya halatta kuna fahimta ko ya halatta ne amma ba mustahabi ba ba sunna ba balle wajibi amma ku ga gada ku yi tunda abu ne na farin ciki kuma bangaren yarinya bangaren gidansu suna so su nuna nasu farin ciki in suka yi shikenan ba laifi bane wannan ita ce fatawar Sheikh Muhammad ibn Salih Al Uthaymeen an fahimta sannan fa'ida ta karshe ita ce cewa shin ya halatta mutum ya gayyaci mutane walima akan abin da ba aure ba wata munasaba ta sa a kira mutane su yi liyafan cin abinci kamar abubuwan da muka faɗa ɗin nan ya halatta hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Abdullahi ibn Umar wanda Imam Muslim ya ruwaito ya nuna cewa ya halatta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza da'a ahadukum akahu idan ɗayanku ya gayyaci dan uwansa domin liyafa ta cin abinci fal yujib to ya amsa urusan kana au nahwahu ko na angwanci ko ba na angwanci ba ko na aure ko ba na aure ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko aure ko ba aure ba ya nuna ya halatta a gayyaci mutane ba dalilin aure ba shine alqadi iyad to shi da sauran malamai a karkashin sharhin wannan hadisi suka ce magabata suna gayyatar mutane a yi liyafar cin abinci a abubuwa guda bakwai waɗanda muka faɗa din nan haifuwa suna yin haka kaciya suna yin haka dawa daga tafiya suna yin haka samun wani abun farin ciki ya same ka ko ta ni'ima ta arziki ko wani matsayi mai albarka suna yin haka ana fahimta suna kuma yi akan wato mutum yayi sabon gida duk waɗannan suna daga cikin abubuwa da har guda bakwai da kuma na aure din don haka wannan hadisi ya nuna cewa ya halatta mutum ya gayyaci mutane kuma duk wanda aka gayyace shi wajibi ne ya amsa sawa'un na aure ne ko ba na aure ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ursal kana au nahwahu amma in mutum ba zai samu damar zuwa ba sai ya bayar da uzuri uzurinsa kuma shi kuma wanda aka bashi uzuri sai ya karba wannan shine abinda lokaci zai iya bamu dama mu faɗa dangane da wannan darasi abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.